الرحمن إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قال جدد يبود قوديا الله سبحانه وتعالى wanda cikin huwacewa sarayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau 23 ga watan jumadal ula shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sake haduwa a wannan majalisi na masjid Ali ibn Abi Talib gandun wanda cikin garin Azra ci gaba da rasul da muke yi a wannan littafi na tazkiyatun nufus wanda al-doktor Ahmad Farid ya tattara daga cikin rubutun magabata akan wannan fanni muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi yake musu lada na aikin da suke wa musulunci kuma ubangiji Allah ya dace da mu cikin abin da zamu karanta da kuma yin aiki da abin da yake daidai muna batu ne a cikin wato mas'ala ta ita duniya mun ji a darasin da ya gabata cewa idan nassosi suka yi zargi akan duniya baya ana nufin murulul layali wal ayyam bane faduwar rana da fitowarta ba kuma ana nufin ita zatin duniyar da muke zaune a cikinta bane ita wannan al'arq ba kuma zargin ya fada zuwa ga abin da ke cikinta na ni'imomin da Allah ta'ala ya tara bishiyoyi duwar wasu ruwa da makamantansu ba a'a an ambaci duniya ana nufin subkanuha al-mukallafun mutane da aljannu waɗanda aka ɗora musu aiki in an yi zargi to zargin ya fada zuwa ga ayyukan da suka yi marasa kyau mun ji bayani akan haka ko matsayin duniya ma da aka ambata mana sannan ita duniya aka ce wanda ke rayuwa a cikinta an ambata mana duka sun kasu kashi biyu duk ƴan adam sun kasu kashi biyu akwai ɓangare guda waɗanda su wato sun yi inkarin babu kiyama cewa duniyan nan dai ita ɗai ce wannan rayuwar duniyan kawai ita ce babu wani abin da zai zo bayanta to waɗannan idanunsu ya makance ba sa mafata don ba sa tsammani na samun rahamar Allah ba su yadda akwai ta ba don haka duniyan ita ce mablaghuhum min al-ilm duk tunaninsu ita duniyar dai a kyautata ta saboda bayanta to ba wani abu waɗannan halakakku ne su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata dangane da su ula'ika ma'awahum an-naru bima kanu yaksubun Allah kamar na tsari sannan an gaya mana ɓangare na biyu kuma na mutanen da ke duniya wanda shine na ƙarshen su ne waɗanda in ma dai suka yi intima'i zuwa ga waɗansu manzanni ko zuwa ga waɗansu aƙidu waɗanda ya nusar da su cewa akwai rayuwa bayan mutuwa to irin waɗannan su ma sun kasu kashi uku shine aka ambata mana ɓangare na guda ɓangarensu na guda shine zalimun li nafsihi wanda a kayinsa ne aka yi bayani a kansa ne darasin namu ya tsaya zalimun li nafsihi su ne suka fi yawa a cikin mutane a kowane zamani kuma irin waɗannan su ne waɗanda sun yadda akwai kiyama to amma kuma ƙyale-ƙyalen duniya shine abin da su ma suka sanya a gaba suna samun duniya ba ta hanyar da shari'a ta yadda ba za su iya sarrafa duniya ko da ba ta yadda shari'a take so ba babban abin da suka sa a gaba suka ba wa muhimmanci a rayuwarsu ita ce duniya in sun yarda da abu ko da wani akan duniya ne in sun yi fushi da wani ko akan wani abu saboda duniya ne in kaga sun jibinci abu duniya ce za a kyautata ko a samu in har suka nuna kiyayya da gaba da ta da jijiyar wuya akan duniya ne to waɗannan su ne waɗanda aka yi ishara akan su rayuwarsu tana zamantowa la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad to rayuwar ta su sai ta kasance akan haka tamkar wasa ne warge ne tamkar shirbici ne kyale-kyale ne suka sa a gaba alfahari ne na tara dukiya da tara wani abu na duniya ko da ku sun yadda cewa akwai lahira imani wanda yake dunkulalle to amma ba sa yin aiki domin samun lahira ɗin su sun kasa fahimtar menene makasudin duniya cewa gida ne na jarabawa sai ba su fahimci haka ba sai suka tsammace shi a matsayin gida ne na holewa kuma ba su fahimci cewa duniya gida ne da ake riƙon guziri don lahiran nan da suka yadda da ita ba gani suke lahiran in an je ne za a yanke hukunci kawai amma ba tare da la'akari da abin da ya wakana a duniya ba to wannan su ne adh-dhalimu li nafsihi wannan bangaren shi ne fewa a cikin mutane muna roƙon Allah ta'ala kada ya sanya mu cikin su sannan bangare na biyu nau'i na biyu daga cikin wannan bangare na biyun shi ne wal muqtasidu masu tsakaitawa su wane ne masu tsakaitawa ai dama Allah madaukaki ya ambata fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah to wal muqtasidu man akhadha ad-dunya min wujuhiha al mubaha wajen ta'ammuli da duniya ake magana al muqtasid shine wanda ya nemi duniya ta hanyar da ta halatta ai Allah ya halatta neman duniya ma'ana neman abinci neman abubuwa na duniya rayuwar ma ba za ta yi ba sai an nema duk wani hidima ta ibada ba ta yiwuwa sai an nemi duniya dalilin da ya saka kenan hatta annabawa suke neman ta za su yi kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana annabi ma yakan saya ya sayar kafin manzanci ya yi kasuwanci sahabban annabi suna yan kasuwa ne har annabi ya rasu suna kasuwanci nassin qur'ani ya halatta kasuwa wajaje da yawa har ma ya faɗi sharuɗa ne yadda za a gudanar da shi aka ma zaburar da mutane akan su je su nemi halal su yi kasuwa don neman abu a matsayinku na daula ta musulunci aka ce ku je ku nemi dukiya don ku yi tattalin makamai fuskantar abokan gaba kaga ashe dukiya tana da fa'ida wajen gudanar da al'amuran addini to su wannan bangare na biyun shine man akhadha ad-dunya min wujuhiha al-mubaha wanda ya riki duniya ma'ana ya nemi duniya ta hanyoyinta da ya halatta saboda ita duniyar idan Allah zai zaburar da mutane su nema to akan ce su nema abin da yake at-tayyib abin da yake halal kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci daga abin da yake mai tsafta na halal kuma ku yi aiki wanda yake mai kyau to zai nemi duniyar ta hanyar da ta halatta ba ta kowace hanya ba ko daga hanyar da ake samun duniya samu mai yawa amma shari'a ba ta yadda abu nan ba to yakan cije ya haɗe in kuma ya samu duniyar wa'adda wajibaha yakan ba da abin da yake na wajibi daga dukiyar da ya samu da duniyar da ya samu abin da Allah ta'ala yake so a yi da shi haka yake sarrafawa daga cikin haƙƙoƙin dukiya akwai ba da zakka yana yin wannan daga cikin haƙƙoƙin dukiya akwai kaso na wasu masu rauni da Allah ta'ala ya sanya cikin dukiyar masu shi waɗanda suke masu rauni su ma an sanya kamar misali wal yatama wal masakin wa bin as-sabil suna daga cikin nau'o'in masu rauni yana bada irin wannan haƙƙi dangi suna musamman dangi da basu da shi su ma suna da haƙƙi cikin dukiya to yana kulawa duk irin wannan yana yi abubuwan da shari'a take so dai yana kokarin yi da dukiyarsa kuma sannan yana kamewa daga aikata abinda shari'a ba ta so da dukiya to wannan kaga shine al-muqtasid to in yayi wannan din wa amsaka li nafsihi zaida ala al-wajibi sai kuma ya aje makansa ya rike makansa abinda ya karu akan wajibi ya ida na wajibi kuma sannan akwai surplus to wannan surplus din ma sai ya rike ya tawassa'u bihi fi tamattu'i bi shahawati ad-dunya sai yalwata da shi shi ma ya dan more ya ji dadi na irin abubuwan da ake sha'awa na rayuwar duniya mun gane ko shi ma zai je shi ya gida na yayi in lokacin mota ta zo ta zai canja mota yayi ta yayi mun gane ko in gida ne ga wanda ake yayi zai sake rushewa shi ma ga mai zan sa ya kuskure ma dan ya fitting da zamani ai wannan da sha'awoyin duniya ne ko amma yayi ne a cikin abin da yake na halal ɗansa kuma bayan ya yi da wajibin amma abin da yake na morewa na rayuwar duniya shi ma duk yana yi wa ha'ula ila iqaba alaihim fi dhalik to waɗannan babu wani horo a kansu don sun yi haka saboda abin da shari'a ta halatta suka aiwatar mun gane ba su yi alfahari da shi ba amma dai sun more ne su ma da dukiyarsu to wannan ba laifi ba ne in mutum ya yi illa annahu yunqasu darajatuhum sai dai yin haka yana rage musu kima a wajen Allah mutum har ya dan shagaltuma da wani abu na duniyar yana rage masa kima mun gane ko halal ne babu laifi in ka yi amma kuma yana dan rage mutum kima kama kala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamar yadda Umar ibn al-Khattab kaga daga cikin magabata na kwarai halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waziransa kaga ga abin da ya faɗa ma'anar abin da ya faɗa ya ce laula an tunqasa min jannati la khalaftukum fi lin aishikum inda ba dan ina gudun kada a rage mun matsayi a cikin aljannata ba la khalaftukum fi lin aishikum da na saba muku a yadda kuke rayuwa mai sakin nan wato yana gaya musu wanda yake tare da su ba su damu da duniya ba shi ne ce ba dan yana gudun kada a rage masa matsayi a aljannarsa ba da shi ya more da dukiyar da yake da ita shi ne ma'ana kun gane ko ba mu gane ba ya ce walakin sami'tu Allah ayyara qauman faqal amma fa naji Allah subhanahu wa ta'ala ya aibata wasu mutane ne yana cewa أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها duk da cewa wannan aya za a fada wa wadanda ba su yarda da Allah bane kafirai wanda suke shirka a ranar alkiyama dukiyarsu ta halakar da su gabaran yin imani da abinda manzanni suka zo da shi bayan an bujiro da su ga hisabansu sakamakon su sai a goranta musu أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كنت في يد أبابا دائنكو أبابا جن دائنكو أتكي رأيو الدنيا ني كوي واستمتعتم بها كوكا دنگا موري وادا إتا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرونكو to a ranar alkiyama sai a ce za a sakanya musu abin da suka aikata to yace yaji Allah ta'ala yayi zargi dole wannan zargi akan kafirai ne azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha to tunda har an yi zargi a kai morewa da dukiya a rayuwar duniya a ji dadi da ita duda an yi wa kafirai ne da ba su yi imani ba suka shagaltu da wannan da shi Umar ibn al-Khattab sai ya kyankyanin ya aikata hakan ba. Mun fahimta? Kaman ba a tafiya da mu. To, Umar ibn al-Khattab mutum ne mai zuhudu, zahidi ne sosai da gaske. Haka sahabbai suke masu zuhudu. Kuma ya koyi haka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ya zo ya samu annabi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare masallaci, ya ce ba zai je ma iyalansa ba wata guda saboda wani abu da suka yi. Yana so ya wa'azantar da su. Aka masa bukka a masallaci ya tare nan. Karaune ne kawai a cikin bukkar tasa, a kai yake kwantawa. Umar ibn al-Khattab ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama. Ya nemi izini, annabi ya masa izini, sai ya shiga cikin bukkan. Annabi da ya gan shi sai ya tashi ya zauna. Annabi kuma ya jawo mayafinsa zuwa kunkuminsa. Yana kwanci akan tabarma. So, lokacin da Umar zai sai annabi da zai Umar zai shigo sai annabi ya tashi ya zauna. Umar ibn al-Khattab sai ya ga karaunan duk ta yi zane a bayan annabi. Ka san in ka kwanta kan karaune, ai duk za ta yi zane. Ai ka san karaune ko? Yawwa. To sai ya ga duk zanen a jiki. Umar sai ya fashe da kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, ya Umar, ma yubkik? Me yake sa ka kuka? Me yasa kukan nan haka? Sai ya ce, a manzon Allah, na ga ga sarakuna ya faɗi wasu sarakunan duniya su kai sarkin Kisra, sarkin Yaman, su ake ji a lokacin a duniya. Ya ce gashi an tara musu duniya, su kuma mushrikai, kai kuma manzon Allah. Amma ga yanayin da yake ciki, sai annabi ya ce, shahuru minka ya Umar, baka so a ce su an tara musu nan ba, mu kuma can aka tara mana. To kaga irin tarbiyyar da annabi ya musu kenan, akan kar a damu da duniya. To don haka sai ya zamanto su ma ko duniyar ta zo gabansu, kalla suke yadda su sake da ita. Abu Hurairata ne fa ya zo shi zai wuce, sai ya ga an gasa tunkiya gaba ɗayanta, ƙato rago ko akuya ko tunkiya, shat an gasa ta a bankara haka, an ajiye ta a kayan abu, mutane an kewaye za a ci. Ga sauran abubuwan ci su tufa da waye. Sai aka gayyace shi ya zo wucewa, aka ce zo, sai ya ce ba zai ci ba. Aka ce me ya saka? Ya ce mu ba mu taɓa ƙoshi da nama a zamanin annabi ba, kuma tunda muke har annabi ya bar duniya ba mu taɓa ga irin wannan ba. Mu ga an bankare abin nan mai sunanta tunkiya ko rago guda gaba ɗaya, an gashe shi an zo an ajiye, mu ba mu taɓa gani ba, a sa shi a gaba. Kaga shi sai ya kyankyani wannan. Yanzu ustaz ka aka gayyace ka, aka ce masha Allah, ce to Allah saka da alheri. Eh? Allah na musta'an. To su dai waɗancan da suka yi nisa wajen zuhudu ba sa shagaltuwa da haka, irin yadda mu muke shagaltuwa. Allah ya sa mu dace. Wa amma as-sabiqu bil khairati bi idhnillah, amma wanda yake rigingeniya cikin ayyukan alkhairi da izinin Allah, فهم الذين فهموا المراد من الدنيا, sune wadanda suka fahimci ita manufar duniya, sun gane me purpose dinta, sun fahimci purpose dinta, manufar ta sun gane kuma sun gamsu. Wa amalu bi muqtada zalik, kuma suka yi aiki da abinda wannan abinda suka sani ya tabbatar. Fa alimu anna Allah inma askana ibadahu fid dar, sun fahimci kuma sun san cewa Allah maɗaukaki ya zaunar da bayinsa ne a wannan gidan. Liyabluwahum, dan ya gwada su, ayyuhum ahsanu amala, wane ne cikinsu ya fi kyakkyawan aiki. Abin da ya sa aka ajiye mu a duniya kenan, jarabawa ce a ga wane ne fi kyakkyawan aiki. To su sun kai gaya wajen fahimtar haka. Gurgunan fahimta da gamsuwar da bawaye da wannan, gurgunan yadda zai mu'amalanci duniya. Wanda gamsuwarsa ta yi sassauci, to ba zai ɗauki duniyar gidan jarabawa ba ne, sai ɗauke ta a wata ma'anar daban da zuciyarsa ta bayar. Amma wanda ya gamsu sosai, to shi zai ɗauke ta a hakan, don haka sai ya zamanto yana kaffa-kaffa, yana taka tsantsan da abin da zai yi don gudun kada ya kasa cin jarabawa. To haka lamarin yake. وعملوا بمقتضى ذلك فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا. القرآن ما الله مدعوك كيا فلا من سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما قال تعالى كما يدى الله فلا من سورة الكهف آية تبقي وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لليمو من سنيا ما على الأرض دق أبن دكي بانك أسا زينة لها تواني قدوني دق أبن دكي كان دونيا سي الله سنيا شك أواني كلياني gidaje ne da aka ba wa mutane fikira su gina, bishiyoyi ne da aka sanya, dabbobi ne da Allah ya sanya ya sakkare mana su domin rayuwarmu ta daɗi, mu ci mai amfani da su, ƴaƴan itace ne, bishiyoyi ne, tekuna ne, ma'adane ne da Allah ya zuba a cikin ƙasa, ake ta kashe jama'a a dalilinsu. Duk inda ka ji za ka ga ana faɗa akan ma'adanan da Allah ya sa. In mutum gani yayi a wajen kawai, amma ko ina a cikin duniya kaga ana ko a kashe mutane akan fetur, nawa aka kashe kasan Iraki a dalilin fetur ba dan komai ba, an daɗe kuma ana yi, ba abin da baya ba Sierra Leone a kayan diamonds, ba abin da ba a yi ba a Democratic Republic of Congo over 1 million to 2 billion aka estimate wanda aka kashe, mummunan kisa kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, shi ma duk ba don kuma ba, don saboda diamonds. Nawa ake kashe mana yanzu a North West, shi ma saboda gold. Nawa ake kashewa saboda ma'adanan da ke cikin ƙasa. To ƙawa ne kawai Allah ya sanya waɗannan abubuwan a ban ƙasa, da duk wani abin da ka gani na ni'ima da za ka gani, Allah ta'ala ce linabluwahum, don mu jaraba su ne. Susuwa su mutane sukkanul ardi, ayyuhum ahsanu amala, waye a cikinsu zai fi kyautata aiki, waye cikinsu ya fi mafi kyawun aiki, waye ya fi mafi kyawun aiki. Ka san ku sakamako ana ba da shi ne gurgudan aiki ko? Aiki mai kyau ya ja sakamako mai kyau, aiki mafi kyau ya samu sakamako mafi kyau, aiki mummuna ya samu sakamako mummuna, aiki mafi muni ya samu sakamako mafi muni. Haka abin yake, aljazawa min jinsil amal. To su waɗannan as-sabiquna ila al-khairat bi idhnillah, to su sun fahimci haka. Ya'ani abinda ake nufi cikin wannan aya, azhadu fi dunya ayyuhum ahsanu amala, ay ayyuhum azhadu fi dunya wa argabu fi al-akhirah, a ga wane ne a cikin su yafi gudun duniya yafi kwaɗayin lahira, wa yafi gudun duniya wa yafi kwaɗayin lahira, wa yafi gudun duniya da kwaɗayin lahira. In kana karanta kissan magabata sai ga abin kaman almara, wallahi sai ga abu ne kaman ɗan adam ba zai iya daurewa ya yi ba, saboda tsananin gudun duniyan da suke nuna. Wanne daga cikin gwamnoni na Umar ibn Khattab ya aika shi gwamna a Himsa, sai aka kawo karasa wajen Umar ibn al-Khattab baya zuwa masallaci da wuri kullun sai yayi jinkiri mutane suna jiran sa a sallah sannan daga an ida sallah sai ya tashi kuma ya tafi ana ida sallah zai tashi ya tafi kara guda uku sai kai a kansa to duka lokacin da aka kira shi Umar ibn Khattab sai ya aika ya ce aje a duba a ga me yake tattare da wannan bawan Allah in haka ne a taho da shi zai hukunci garin shi da aka je duk sai aka ga abun ya komai ya bada ansa akai ya faɗi dalili daga an yi da sallah gida da yake komawa ya ce mayafi guda ɗaya mallaka da shi da matarsa mayafin da yake da yalwa babban mayafi wanda zai iya ɗaurawa ta ƙugunsa kuma ya yafa ta sama ya ɗaura ta ƙugu kuma ya ɗago shi ta sama ya yafa guda ɗaya ne suke da shi a gida wanda zai ishe shi ya yi sallah ya fito cikin jama'a ya sallah shi ya saka daga ya ida sallah sai ya tashi sai ya je gida don ya ba wa matarsa ita ma ta yafa ta yi sallah jikinta a lulluɓe gwamna ne fa na faɗi wannan ɗin kaɗai domin na ambaci dalilin da ya sa Umar ya masa aike lokacin da aka zo aka gaya ma Umar ibn Khattab Umar sai ya sanya baitul mal a lokacin an sami ganima dukiya ta zo da ya ga dukiya ta zo cikin humusi sai ya ɗabi dukiya dama sai ya ce a kai masa bawan Allah nan yana zaune a tsakar gida matarsa na cikin ɗaki baƙi sun zo baƙi suna tafiya kawai ta ji shi yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalinsa a tashi sai da ta jira baƙi sun fita sai ta fito me ya faru amirul mu'minin ne ya rasu ta ce musibar ya wuce haka menene ya wakana sai ya ce ki gani sai nuna mata kudin da aka aiko musu abinda zai shagaltar da shi daga ibada ne aka kawo to hoshi bai zauna ba sai da ga wannan kudin ya bar gida an fita da shi an rabar a mabukata to kaga irin wannan kai in ka ji sai ka ji kamar almara kuma sun yi sun kai matuƙa ne wajen yadda da cewa duniya gidan jarabawa ce don haka zuhudunsu da gudun duniya ya kai gaya ba hana ka amfana da abin da za ka ji daɗin bautar Allah ba ai ba su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun duniya ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da dukiyar lokaci kuma bai yi zargi ga waɗanda suka nuna gahar gudun ba mun fahimta domin a insafi in kai matsayinka ya kai imaninka ya kai kai hakan an jaza maka a shari'a in kuma karfin yakininka bai kai haka ba to an nuna maka cewa wancan din ma kai amfani da abin da yake na halal din shi ma ya halatta mun gane don a striking balance to su sun kai gaya wajen zuhudu irin su Abu Dharr al-Ghifari ثم قال تعالى سنة الله مدعوك كيتي وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا وجن آية تبكي وأن أنت تتقوس وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها للمو من سنة أبن ذك يبن كسا يزمك أواني غريتا لنبلوهم دم جرب مزون أنت أيهم أحسن عملا وانيني چكين سيفي كوتة أيكي wa inna laja'iluna ma 'alayha kuma lalle fa a karshe za mu sanya duk abin da yake kan nan nata sa'idan ya zamanto kasa jurozan ke kasashiya busashiya komai zai lalace ke kasar da shi zinar da azurfan da komai komai ya zama kasa kullu man 'alayha fa komai sai ya kare mutane su kare dukiyar ma ta kare an gama jarrabawa dama an ajiye sun idan a jarrabawa yanzu jarrabawar ta wuce. To da suka fahimci haka, faktafa sabiquna minha bima yakfi al-musafir min az-zadi. Wadanda suke as-sabiquna bil khairati bi idnillah, sai suka wadatu minha daga cikin duniyar nan, bima yakfi al-musafira, da abinda zai iya wadatarwa matafiyi min az-zadi na guzuri. Me zai wadace ka daga nan zaka yi tafiya? Zaka je Kano ka dawo, ko zaka je Abuja ka dawo, ko zaka je Lagos ka dawo, kwana biyu zaka yi ko kwana uku ko sati ɗaya? Me zai wadace ka na kuɗin mota da abincin da zaka ci da dai gwargwado har ka je ka dawo? To sai a lissafa, sai a baka iya wannan, sai ka je ka dawo daga cikin dukiya mai yawa kuma aka debo, sai aka baka wanda zai wadace ka, ka je ka dawo. Mun gane kwatancin ai? To kamar haka su suke yi ma duniya, iya abin da zai wadace su na rayuwar duniya shi suke amfani da shi. Shi ya saka su fa ba sa cin abinci sau uku yadda muke ci. Yawanci sun fi cin abinci da safe ne, kuma su ci da maraice. Abincin safe, abincin maraice, algaba, al'asha, yawanci abincin da suke ci kenan. Sai a zo gurasa, masa ce guda ɗaya, sai a raba ta a mutum hudu. Yawanci su sukan ci abinci ne lisaddir ramak, domin rayuwa ta ci gaba a jikinsu. Basa yadda su ci su ƙoshi. To yawanci su haka suka yi ta rayuwar tasu, suka gama kuma suka tafi, kuma suka tafi zuwa ga yardar Ubangijinsu da dama ya tabbatar musu ita cikin Qur'ani. To ‘yan bayansu ma da suka zo, an san wanda suka yi ta kwatantawa, har zuwa yau akwai wanda suke iya bakin ƙoƙarinsu wajen nuna ƙyanƙyeni daidai da zamanin da suka samu kansu a ciki. To don haka sai suka wadatu da iya abin da zai ishi matafiyi a tafiyarsa, kamar ƙalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga wani hadithin Abdullahi ibn Mas'ud, Imam Tirmidhi ya kawo cikin Kitabu Zuhudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, mali walid dunya, mali walid dunya, ni kuma mai haɗan da duniya, ni kuma mai haɗan da duniya, in ji manzon Allah. Ma ana fi duniya illa karakibin, ni fa a duniya ban zan ba face matafiyi ne. Rakib anan ana nufin matafi, musafir. Istadalla ba tahta shajara, wanda ya sauka gindin bishiya don ya huta a inuwarta. Istidlal, wanda ya ɗan huta gindin inuwar bishiya. Thumma raha, sannan ya tafi. Wa tarakaha, ya bar wannan bishiyar, ya bar inuwar. Kana tafiya a cikin jeji, gida za ka tafi, sai ka gaji, zafi ya ishe ka, kana tafiya ka gaji, ka kishi. Matsalar kana so ka isa gida, ka isa cikin gari, sai ka ga bishiya da inuwa, ka gaji, to bari da ɗan zona a huta, balle a ce mashin ne ma face ba a kan hanya ba, kana ta turawa ka gaji. Idan ka zo ka gindin bishiya, za ka ɗan huta ko? Ce bari ɗan huta kaɗan. To don Allah, hutun da za ka yi a wajen, za ka miƙe ƙafa ne kawai? Ka ce ba ka zauna ka samu wajen zama? Ba ka samu wajen zama ba ne. Iya zaman da za ka yi a wajen, gwargwadon yadda za ka ji jikinka ya ɗan yi ƙarfi ne, zufarka ta ɗan yi sassauci, sai ka tashi kuma kawai ka ci gaba, don akwai inda destination da kake son kaiwa. to kaman haka ne hadisin yake nunawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina shi me ya hada shi da duniya shi fa kaman wanda ya hanya ce ta kawo shi ya dan huta gindin bishiya zai wuce kuma ya tafi ya bar bishiyar da inuwa wa wassa ibn umara wa wassa sallallahu alaihi wasallam ibn umara radiyallahu anhuma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda cikin hadithin da ya inganta wasiyar da yake masa yace kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka kasance cikin duniyan nan kaman bako ko mai ketare hanya ai ba haushe kan ce bako zai yi me bako zai halinsa inda bakunta ce ta kai ka to ba zama ka je yi so kake kawai ka gama ka dawo idan ka gama lokaci yana yi na tafiya kawai shikenan kana tunanin ka gama abin da kake yi ne ka tafi haka lamarin yake ko aikin hajji ka je ka idan ka gama aikin hajji jira kake yanzu ka dawo gida sai ka kana ta tunanin gida iyale sai dai in ta karu kake son yi amma sai kana tunanin saboda matafi ne kai bako ne yanzu ka ji bakon tattakare gida za ka koma kana kammala abin za ka yi sai gida ko me ke tira hanya abiru sabil wanda hanya ta kawo shi kenan ai shi bako yana zama ya kwanta wanda hanya ta kawo shi fa baya zama iya dan zaman da zai bai wuce ya sha ruwa ko ya salla ko ga wali ko makamantan wannan bai wuce shine abiru sabil kaga mota ta fito daga gabas daga Maiduguri za ta tafi Kano ko za ta wuce ina rai daga gabas za ta yamma ko daga yamma za ta gabas sai ta dan tsaya ta can inda ake samun wajajen conveniences din nan ko iya tsaya wanda za su yi ai shan mai ne wata kila su izin abin da dan kewaya ai sallah a dan yi wasu ma abincin ba za su tsaya su ci abinci sai a sa ta kawai ko su dauki makulashi da dan wani abun tsotsotsai a saki shiga mota kawai ai gaba abiru sabilin ke zama suka zo a azari ba zama suka zo ya azari hanya ce ta kawo su su ketara kawai su wuce to annabi yake ga Abdullahi dan Umar a duniya ka zama kaman haka kaman bako ne da yazo ya yan kwana dayan sa ya gama abin da zai iya tafi ko kuma ne ke tira hanya kullum mu dinga yawan tuna du lahira wallahi lokacin da bawa baya tuna lahira shine sai ya dauki duniya gidan zama amma kullum ka dinga kawowa mutuwa kusa da kai kar ka kai ta nesa a lokacin da bawa ya kai mutuwa nesa da shi ya ga cewa tana can gaba wala Allah ko saboda lafiyar da yake da ita ko kuma wala Allah saboda kananan shekaru da yake da shi to anan ne sai kaga mutum yana tabewa ya aikata abinda Allah baya so domin gani yake yana da zangon da zai daidaita amma duk lokacin da kake ganin mutuwa fa gobe ne ko jibi tana nan around the corner to mutum zai dinga taka tsantsan musamman idan yana hadawa da waiwaye shin a bayan ka me nayi na ayyuka menene yanzu idan mutuwa ta zo mun gobe ko jibi ya zan tsaya gaban ubangiji a kayan kaza da kaza shin akwai wasu haƙoƙi a kaina ne waɗanda ban gama settling din su ba na tafi da shi na mutane to kaga wannan zai sa mutum in yana wani tunanin sai dinga gaggawa wajen settling haƙoƙin jama'a da makamantan su kuma yana kokarin yi wa kansa final beating dan ya samu ya daidaita amma a kullum mutum yayin tunanin cewa babansa sai da ya tsufa tukubiyar su sai yana ga cewa ai shi ma sai ya zama babansa musamman in ana cewa ai kamar ku ɗaya da wane kamar ku ɗaya da baba sai ya rika tunanin shi ma sai ya zama baba kafin ya mutu alhali mutuwar tana nan kusa wataƙila tana nan kusa to kullum mutum ya dinga tunanin mutuwa tana nan dab da shi to insha Allah sai ka ga mutum ya samu damar gyarawa Allah ce mu kemo wajen gyarawa malai ce wa matanawa mantana wala shahawatul mubahata at-taqawi ala ta'atillah kanat shahawatuhu lahu qa'a yusabu alaiha mantana wala shahawatul mubaha at-taqawi duk wanda yaji binci ababan da yake sha'awa amma na halal yayi su ne da niyyar at-taqawi ya samu ƙarfin jiki ala ta'atillahi wajen biyayya ga Allah. Abubuwan da ya halatta, abinda ake sha'awa ne amma ya halatta, to sai kai niyan jibintan waɗannan ababen da nufin don ka samu ƙarfin jiki ne. Kamar me? Kamar me? Kamar cin abinci. Za ka iya zuwa ka ci abinci ka samu lada, za ka iya zuwa ka ci abinci ka tashi ba ka yin lada. Wani kuma in bai sa abu zai iya cin abinci ya san zunubi. Haka ne ko? Kaga wanda ya je ya ci abinci, ba yadda shari'a ta ce ba. Wataƙila ya ci da hannun hagu, ya kama rake da hannun hagu yana ta sha, yana tafiya a kan mashin, saboda hannunsa totir nan sai riƙe nan yana ta gaftaran rake yana sha. Ai, akan ga irin haka ko? To kaga wannan yayi zunubi ko? Wannan yayi zunubi. In har yana sani ko yana inda masaniya za ta iya riskarsa amma ya ƙi ya sani ya aikata, to yana da zunubi. Saboda annabi ya hana ci da hannun hagu. Ma dama ba wata larura ce wanda shari'a za ta iya masa uzuri ba. To kaga mutum zai iya cin abinci ko saboda shi gogaggen ɗan boko ne, ko ya je shi inda kar a ce masa ba ƙauye, shi ma sai ya riƙe fork da hannun hagu, ya riƙe abin da hannun dama, ana cakala ana abin nan. To kaga wannan ya ci abinci kuma ya samu zunubi. Wanda zai ci abinci yadda shari'a ta ce, ya yi bismillah, ya ci da hannun dama, ya ci a zaune, ya kiyaye ladubban da aka ce ya kiyaye, zai iya samun me? Zai iya samun lada. Zai iya samun lada. Allah ya samu dace. Musamman ma idan ya ci abincin nan don jikinsa ya ƙarfi ya bauta wa Allah. Ya ci ne don jikinsa ya ƙarfi ya samu dama na bautar Allah. To kanat shahawatuhu lahu qa'atun yusabu alaiha. Yanzu abin da ya sha'awan nan zai zamanto masa biyayya ce ga Allah da zai samu lada mai kyawu a kanta. Kama kala Mu'adh radiyallahu anhu, kama yadda Mu'adh ibn Jabal, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati. Imam Muslim ya rawaito, gashi nan asalin abin da ya faɗa a ƙasa yace amma ana fa anamu wa aqumu wa arju fi nawmati ma arju fi qaumati. Yace ni fa nakan yi bacci, shi dan Jabal ne yake faɗa, yace nakan yi bacci kuma nakan tashi da daddare nayi sallah, kuma ina fata a wajen Allah in samu lada game da baccin da nayi, kamar yadda nake fatan samun lada game da tsayuwar da nayi. Wato kene yanzu yayi bacci ne domin jikinsa ya huta, in ya tashi da daddare kuma ya soma sallah har asuba. Saboda in bai samu yayi baccin ba, ba zai samu ƙarfin jiki da karsashi na tsayuwar daren kamar yadda ya kamata ba. To kaga na wajen tunda ya huta ya yi bacci don jikinsa ya ƙarfi ya ci gaba da yin sallah ne, to baccin ma lada zai samu a kai. Ai, hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Umar ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imrin ma nawa. Matuƙar manufa da aka yi mai kyawu ta dace da abin da shari'a ta yi tanadi ta yadda da shi, to insha Allahu wannan nufin shi ma yana zamantowa lada ne. Qala Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair yana cewa mata'ul gurur ma yulhika an talabil akhirah. Abinda ake nufi da mata'ul gurur da aka ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, rayuwar duniya bata zamba face dan jin dadi ne mai rudi. To yace me ake nufi da dan jin dadi mai rudi? Shine yace ma yulhika an talabil akhirah, duk abinda zai shagaltar da kai daga neman lahira, duk jin dadin da zai shagaltar da kai daga neman lahira ya zamanto jin dadi mai rudi. Wa ma lam yulhika, amma abinda bai shagaltar da kai ba, falaysa bimata'il gurur, wannan bai zan jin dadi mai rudi ba, walakin mata'un balagun ila ma huwa khairun minhu, sai zamanto jin dadi ne mai isarwa zuwa ga abin da ya fi shi alheri. Jin dadi wanda bai shagaltar da kai daga neman lahira ba, sai zama jin dadi ne wanda zai kai ka zuwa ga abin da yake yafi shi alheri. Don haka kada ayi ta'ammuli da abin da ya halatta na duniya a shagaltu daga neman lahira, kar ayi haka. وقال يحيى بن معاذ, يحيى بن معاذ ke cewa kaifa la uhibbu dunya qaddara li fiha qutun aktasibu biha haya udriku biha ta'a analu biha aljanna. Sai yake cewa shi Yahya ibn Mu'adh, kaifa la uhibbu dunya, yaya ku za a ce ba na son duniya, ai duniya abar a so ta ne. Sai yake faɗin dalilin da ya sa za a so duniya, wato ya ce qaddara li fiha qutun, wanda a cikinta ne aka kaddara min samun abinci. Ita duniyar a cikinta aka kaddara min samun abinci, aktasibu biha haya, wanda da shi ne nake samun tsoro wutar rayuwa, rayuwata ta ci gaba, rayuwata ta sami wato ta gome shi, ta sami karsashi, wanda da wannan rayuwar ne udiruku biha ta'a, nake riska har nayi biyayyar da Allah ya ce nayi da wanda manzonsa ya umarni. Analu bihal janna, wanda da wannan biyayyar ce da falalar Ubangiji zan samu aljanna. Mun gane yadda ya chain din ko duniya ne da kake cikinta, a cikinta kake samun abinci, sai ka nemi halal, halal din nan sai ka ci, kuma da abin da ya samu na duniyar za ka yi amfani da shi rayuwarka ta gudana, wanda za ka sami yin biyayya ga Allah da manzansa, wanda wannan biyayya za ta sadar da kai zuwa ga samun rahamar Allah, ka samu aljanna. To ashe duniya ba abar banza ba ce ko? Ba abar da za a yada ta ba ne. Kenan idan muka koma sai a ce aikin bawa a duniya, in mun koma asalin fassarar farko. In an yi maganar duniya ba ana nufin, ko in an zarge ta ba ana nufin fitowar dare da rana, ko kuma ita kanta hajimin al'ard da muke cikinsa, ko kuma ababen da Allah ya tara na ni'imomi, duwatsu, bishiyoyi da sauransu, ba su ba, aikin bawa, aikin bawa. Ai aikin bawa shi yake kyautata duniya ko kuma ya lalata ta ko? Aka ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, barna ta bayyana a duniya, fil barri wal bahr, tudu da cikin teku, ma'ana birni da ƙauye, kamar yadda wasu malaman tafsir suka fassara, barna ta bayyana ko ina ta cika duniya. Amma sai aka ce bima kasabat aydin nas, saboda abin da mutane suka aikata, ai aikin mutanen ne ya kawo duniyar ta lalace. To don haka duniya waje ne inda mutum zai tsorwaci abin da yake na halal, rayuwarsa ta samu gudana cikin nagarta, ya samu karsashin da zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan bautar kuma ta kai shi zuwa ga samun aljanna. Kenan ashe duniya abin da ya kamata a rike ta ne amma ruko mai nagarta, ruko mai kyawu, ruko wanda ya dace a mata a matsayinta na gidan jarabawa. Wasu ila Abu Sufyan al-Ru'ayni, an yi tambaya ga Abu Sufyan al-Ru'ayni, ma hiya dunya allati dhammaha Allah fil Qur'an, shin wace ce kan duniyar nan da Allah ya zarge ta a cikin Al-Qur'ani? Wallati yanbaghi lil aqili an yastanibaha, wannan dai wanda ya kamata ga duk mai hankali ya nisance ta. Fa qala, sai ya ce, kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya fa huwa mazmum, duk abin da ka samu a duniya kuma kana nufin duniyar ne da shi, to wannan abin zargi ne a wajen Allah. Duk abin da ka nema ka samu a duniya, amma manufarka na neman da samun domin duniyar ne kawai, to wannan ya zama abin zargi. Misali, yanzu ba in ce dukiya ce ka nema, amma domin a ce kana da ita, kuma domin kai ma a ganka, domin kai ma ka zama you belong, kar ai watsi da kai a cikin al'amura, kai ma a girmama ka a kimanta ka, kuma ka more a duniyan nan kada ka zanka ta gayyara, familinka kada su ta gayyara, manufarka na neman dukiyar kenan, to wannan dukiyar ta zama abin zargi a wajen Allah. Mun gane ko? Ai, ba za ta zamanto ita ce Allah ya kira ta fadlullahi ba, da ya ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, arzikin Allah sai ya kira shi fadlullahi. Ai, abinda za ka nema domin kyautata rayuwarka da duniya wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala ta kai ka zuwa ga lahira, shi ne manufar. Sai ce kullu ma asabta fi dunya turidu bihi dunya fa huwa mazmum, wa kullu ma asabta minha, amma duk abin da ka nema a cikin duniya ko matsayi ne ko dukiya ne ko ko menene, turidu bihi al-akhirah, amma kana nufin lahira ne da shi, fa laysa minha, to wannan bai daga cikin abin da aka sarga. Ka nema ne domin lahira, ka nema dukiyar ne domin ka kare mutuncin kanka, domin kada ka roka, domin ka samu damar da ba za ka tagayyara ba ka yi bautar Allah, domin ka samu damar da za ka ida abin da Allah ta'ala yake so a ida na wasu wajibabbun da ba sa yiwuwa sai da dukiya, kaman aikin hajji, kaman manasik, layya, za ta yiwu sai da dukiya ko? In baka da ranyo ina sai da baka gyado, to ka nemi dukiya ne saboda irin waɗannan abubuwan ayyukan alkhairi kai ma ka yi su don ka samu lahira, ka yi ne domin idan al'amarin addini ya tashi ka taimaka, ka yi ne don ka taimaka ma wanda suke ba su da shi, duk lokacin da dama ta zo kai ma za ka agaza da wannan manufan ne. To neman dukiyar da kake da kasuwancin da kake da wannan manufa, kana aikin ibada ne lada kake samu, bai daga cikin abin da aka zarga. Don haka duk wani abu wanda ka yi shi da nufin lahira, to bai daga cikin abin da yake abin zargi na duniya. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri ke cewa, ni'matid daru ad-dunya kanat lil-mu'min, kai ma dalla da wannan gida na duniya da ta kasance ga mu'mini. Me yasa ka yabi duniya, Hasan al-Basri? Yace ma dalla da wannan gida na duniya, amma fa sai ce lil mu'min, kanat lil mu'min, wanda ta kasance ga mu'mini, saboda shi, wa zalika annahu amila qalilan, saboda shi mu'mini a duniya yayi aiki dan kadan, wa akhadha zadahu minha lil janna, kuma sai ya riki guzurin sa game da aiki kadan dinnan da yayi saboda shiga aljanna. Mun gane ta yadda Hasan al-Basri ya yabi duniya ko? Kai yanzu inda ba a sa ka a duniya ba, me zai shigar da kai aljanna? Ai, duniyan ne aka kawo ka don a jarraba ka, in aka jarraba ka falalar Allah ta shigar da kai aljanna. An ce maka ana yi wa aljanna ne, inda ba ku da annabi Adam ya zo duniya an haife ka ba, kana nan cikin tsatso, zaka more ne da babu kai. Amma da yake komai dama Allah ya kaddara shi tun farkon lamarin, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, sai abubuwan suke ta kasancewa yadda Allah ya nuface su ya ga dama su kasance. Shi yasa sai ka zo duniya, kuma inda ba nan duniyar ba ka koma a matsayin mutum, kai ma sai ka zamanto mutum ne. Sai a tada ka a siffar annabi Adam zira'i 70, zira'i 30, zira'i 30 girman ka kenan fa. To kaga ashe duniya waje ne wanda zaka yi guzuri dan kadan, aiki kai kadan, aiki kadan fa kai a duniya ba, duk tara abubuwan da kake yi na ibada. Kar ma a ce ai kakara na abin da a cikin ni'imar Ubangiji kake yi, a ce kayi bauta, sallolin da kake yi minti 15 din naka, da kayi sallan farilla kayi nafila minti 15 ko wani ma baya kaiwa haka, wani ma yar mubi ya gama ta a cikin minti 3 ko minti 2 ita da nafila du. To minti 15 din naka 15 sau 5 nawa ne, da ita da nafilfilin naka 15 sau 5 a 75, minti 75 awa ɗaya da kwata kenan ko. To sauran ko me kake yi? An cire awa ɗaya da kwata a cikin 24 hours. Bacci ma kawai in ka kwanta, ka kwanta karfe 11, balle wanda yake kwantawa da wuri, kai hada da sallar daren kama da kai ka yi awa ɗaya ko biyu, ba kowa yake yi ba, hada da wannan maduka ka yi awa ɗaya da rabi ko awa biyu, an hada da wancan awa ɗaya da kwata, ina awa uku ne da kwata ko, kai ɗaya awa hudun ma gaba ɗaya sallar kake yi, ina akwai awa 20. To awa 20 ɗin ko me kai? Hira ko hutawa kawai da bacci? Duk ayyukan sai kaga ba in aka aikin kadan ne kwarai da gaske, aikin da kake yi kadan ne kwarai da gaske, balle kuma a sa tankade a sa dariya ba yan zazzage ba yan laushi a tankade, ka san aljanna karban aiki a wajen Allah sai wanda yake tacecce ko, ala lillahi dinu khalis, kar a sa yan zazzage a sa yan laushi a tankade ayyukan naka wajen cewa sun dace da yadda aka ce an yi su da ikhlasi saboda Allah da makamantan duk irin wannan babu yana tankade da rairaya. Sai kaga dai gidan duniya gidan da ake aiki ne dan kadan, amma sai a sallada da yawa, kai aiki guda sai aka ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, an bai da banya ma sau 10, ka dau dukiya ka baya saboda addinin Allah ya ci gaba fi sabilillahi, sai Allah ta'ala ya ninka maka kamar sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba 700, wallahi yudha'ifu liman yasha, za iya ninka maka sama da haka. An baka afkar kala kala wanda idan ka fada ga lada mai gwabi da aka tara maka, aiki kadan kai sai ka tara lada ka san guzuri, guzurin kuma in aka kwatanta shi da yadda aljanna take baka isa zuwa kusa da ita ba. Kaman kai ne kai adashe ka dauki naira 200,000, aka ce me zaka yi 200,000, sai kace jirgin sama zaka sayo, sai a ce kanka ya kunce ko ka doshi inda ake sai da irin manya-manyan motoci jip jip din nan, ko a ce ka doshi inda aka jera SUV a Abuja, a can ne ake ajewa ko sai Lagos an aje SUV, sai ka je da naira ta 200,000, ai baka isa dosan wajen ba ko. To balle ku tancan ya wuce haka. To kaga Hassan al-Basri yace ma dalla da wannan duniya da ta kasance ga mumini saboda yayi aiki dan kadan ya amshi guzurinsa kuma ya tafi da shi wannan guzurin ya shiga aljanna. Yace wa bisatid dar kanat lil kafir wal munafiki, tir kuma da wannan gida, tir da duniya a matsayin gida da ta kasance ga kafiri da munafiki. Wa zalika annahu bay'a layalihi, saboda kafir da munafiki ya tozartar da dararansa, ma'ana ya tozartar da lokacinsa, kwanakinsa da ya a duniya bai amfana da su ba. Wa kana zaduhu minha ila an-nar, shi kan sai zan guzurin da yayi a cikin duniya ya kasance ya tafi da shi ne zuwa ga wuta. Ubangiji Allah ka tsare lokaci yayi, amma za mu karasa. Wa fil musnad, ya zo cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal wa sahih ibn Hibban an abi Musa an annabi sallallahu alaihi wasallama qala, wannan dai isnadin sa an ce da'ifi ne, hakim ma ya kawo cikin mustadrak daga Abu Musa al-Ash'ari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, duk wanda yake kaunar duniyarsa to zai cutar da lahiransa, wanda ya san duniya ita yafi so to zai cutar da lahiransa. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, wanda kuma yafi kaunar lahiransa to duniyarsa za ta cutu. Haka ne a rayuwa, ku sai watsi da ita, ganin sa ake kaman bai san abin da yake ba. Me ya saka kudin nan duk yana da daman ya diba, amma ya ki diba? Imana a tsangwame shi, a cuce shi, a masa kome, kuma wataƙila ya zauna ba shi da kuɗi, damar kuma ta zo ya ki saboda tsoron lahirarsa. Adarra bi dunyahu fa atharu ma yabqa ala ma yafna, don haka ku fifita abin da shi ne mai wanzuwa akan abin da yake mai ƙarewa. Wanne ne mai wanzuwa? Lahira. Wa ma inda Allahi khairun wa abqa, abin da ke wajen Allah shi yafi alheri shi ne mai yafi wanzuwa. Duniya kuma aka ce kullu man alaiha fan, ita ko mai ƙarewa ce, don haka a zaɓi mai wanzuwa akan mai ƙarewa. Wa qala Auna ibn Abdullah, Awun ibn Abdullah yake cewa ad-dunya wal akhiratu fil qalbi, ita duniya da kuma lahira a cikin zuciyar bawa fa. Ka kiffatayil mizan, kaman tasa guda biyu ne na ma'aunin mizani. Ma tarjaha ihdahuma takhafi al-ukhra, matukar ka karfafa ɗaya su to ɗayar fa za ta yi sassauci. Kaman mizani ne, in dai ɗaya ne aka ɗora mata lodi to ɗaya za ta yi shara-shara, in wannan aka ɗora wa lodi to wannan za ta yi shara-shara. Kaga ba za a yi balance ba, sai ya zama to in kina son lahira ka fifita ta ku. Amma an ce wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya, in ta yi shara-shara to babu. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, don haka kaki kenan sai a tafi wajen lahira a loda. Wa qala Wahab, Wahab ibn Munba ke cewa innama ad-dunya wal akhiratu ka rajulin lahum ra'atani, ita duniya da lahira kaman mutum ne yake da mata biyu. Idza adda ihdahuma, idan yan karkata zuwa ga guda daya, askhata al-ukhra, to zai kusata da dayar. Wa qala Abu Darda, Abu Darda yake cewa la in halaftum li ala rajulin annahu azhadukum la ahlifanna lakum annahu khairukum, kaji cikin sahabbai yace wallahi da za ku mun rantsuwa, la in halaftum li da za ku mun rantsuwa, ala rajulin akan wani mutum, annahu azhadukum, ku ce wallahi wani yafi mu gudun duniya, to yace la ahlifanna lakum, ni kuma da zan muku rantsuwa, annahu khairukum, cewa shi yafi ku alheri. Kaji ko su sahabbai. Wa qala rajulun littabi'in, wani mutum ya gaya wa tabi'ai, to in aka ce wani mutum ya gaya wa tabi'ai kenan daga cikin sahabbai ne Abdullahi ibn Mas'ud ne yana ce musu la antum aktharu amalan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ce wallahi kun fi sahabban annabi yawan yin aiki Abdullahi ibn Mas'ud ne babba ne a cikin sahabbai ko shine wanda annabi ya masa stamp din Qur'ani yace duk wanda yake so ya ji alqur'ani da dumdumin sa kamar yadda Allah ya saukar yace ya ji karatun da Abdullahi ibn Mas'ud yake kuma shine ya samu martabar annabi yace zo ka karanta mun Qur'ani ya karanta wa annabi Qur'ani har sai da annabi ya zubar da hawaye babban malami to sai yake faɗa musu yana ce ma tabi'ai kun fi sahabban annabi yawan yin aiki a yawaita aiki kun fi su yawan yin aiki walakinnahum kanu khayran minkum amma su fa sun fi ku alheri sun fi ku daraja kanu azhadu fi dunya asalin yadda yazo gashi na abakar kasa daga Abdullahi dan Mas'udin Abu Nu'aym ya rawaito cikin fil hilya daga Abdullahi ibn Mas'udin qala yace antum aktharu siyaman wa aktharu salatan wa aktharu ijtihadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun fi sahabban annabi yawan yin azumi kun fi sahabban annabi yawan yin ijtihadi kun daddagewa kan al'amura yace wa hum kanu khairan minkum amma sun fi ku alheri sun fi ku daraja قالوا سيسك تشلم يا أبا عبد الرحمن ميكا وهك يا أبو عبد الرحمن قال سيتي هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة سبو دسو سنبيك بدون دنيا سنبيك قد اللاهرة ينظرنا ميوان درسي عبد الله بن مسعود يكي النام وذيك تنبير وندرسي ينزيكو يا منا نعم zuɗe koya mana amma akwai wani bayani da ya kamata barakallahu fik kar ka damu da yawaita yin aikin haɗa aikin da kake yi saboda Allah da tsantsan gudun duniya da kuma ne fatan samun yardar Allah a lahira da tsarkake niyyar ka ya fuskanci lahira ka ne sun ci duniyar kai ta ka tsantsan da ita ko da ayyukan da kake yi kaɗan ne sai ka samu tagomashi ne yawan gaske amma in ya zamanto kana yawan yin aiki amma duniyar kuma tana nan za ka ga mutane azumin litinin azumin alhamis tahajjud a raba dare a awa uku ana yin tahajjud a yi kaza wajen darussa amma ko mutane ba za su daina yin abin da suke yi na neman duniya ta hanyar haramun ba ayyukan gashi ana ta yi ayyukan alheri amma kuma duniyar an sa ta a gaba za a iya taka kowane irin kuɗi saboda duniyar za a iya taka kowa saboda duniyar za a iya yin abubuwa da yawa saboda duniyar in aka zo kan nemanta kaga ido yayi ja an imauce ga kuma ayyukan alheri tili ana yi to kaga bai ba mutum ta goma shi ba ya zamanto an yi kaffa da duniya lahirar asata a gaba a dinga yawan kwaɗayinta sannan a riƙa yin ayyuka ko da ba su yi yawa ba in an tsarkake niyya insha Allah sai a samu abin da ake nema Allah ka tsarkake mana niyyar ka gafarta mana kurakuranmu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum